أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يوم لهدي بقي قوات رمضان فإن جرنا أن صلى الله عليه وآله وسلم فشكر بموتى لدري حدود أربعين wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan biyar shekara ta 2019. Muna nan a cikin darasin tafsirin Al-Qur'ani a cikin suratul mulk. Darasin da ya gabata mun karanta muqaddima wadda ta shafi wannan sura, sannan mun fara karanta waɗansu daga cikin ayoyin wannan sura mai albarka. Mun kwana akan sura, akan aya ta biyar, za mu tashi a aya ta shida.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
وإنن آيوي هل شكك يقع تبيود بسكن منكو فينا ونن سورة ونشين بياني أكن قرقدي لكم مفهومان ونن سيك أريتا من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم سيك أريتا تاشم القيامة. Allah madaukakin sarki ya ce walil ladina kafaru bi rabbihim, lalle waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu suna da azabu jahannam, suna da azaba ta wutar jahannama. Waɗanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki, makomarsu ita ce wutar jahannama ranar alkiyama. Sai Allah ya ce wa bi'sal masir, sirr da jahannama ta zama ita ce makoma ga wanda yake ya kafirce ma Allah subhanahu wataala. Da ka kafirai, Allah ya tabbatar da makomar su ita ce wutar jahannama, kuma ya tabbatar da cewa wannan makomar mummunar makoma ce a lahira lokacin da za su haɗu da Allah subhanahu wataala. Da haka Allah ya ce wa bisal masir, sai Allah ya sifanta su kamar cewa an yi tashin alkiyamar kuma an zo shigar da su cikin wutar din. Sai ce idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, idan aka jefa su a cikin wutar jahannama din ranar alkiyama, lokacin da aka jefa su a wutar jahannama, sami'u laha shahiqan, za su ji wutar jahannama tana wani irin huci da wani irin ƙara da za su rinka ji na ƙarar wutar jahannama din. Wa hiya tafur, a lokacin da tana tafasa, tana jin ƙarar tafasar wutar jahannama a lokacin da aka jefa su a ciki. A wani wurin Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa suna jin wannan ƙarar na wutar jahannama tun kafin a kai ga saka su a wutar jahannama din, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira, idan wutar jahannama ta hango su ƴan wutan, lokacin da aka taho da su za a zuba su a wutar, za su rinka jiyo irin fushin da wutar jahannama take ciki, ba'ana daga nesa kafin su shiga za su rinka jin fushin da wutar jahannama take ciki, wa zafiran, kuma za su rinka jin huti da ƙara ta wutar jahannama din tun kafin a jefa su a wutar jahannama. Haka kuma Allah madaukakin sarki a nan yake tabbatar da haka cewa idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, za su rinka jin wannan shahiq din. Ash-shahiq shine sauti da yake fitowa daga ciki zuwa makogwaro, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa amman ladina shaqu fa fin nar lahum fiha zafirun wa shahiq, wanda suke shaqiyai ranar alkiyama suna cikin wuta, su kansu za su rinka yin zafir din, za su rinka yin wannan ihun da wannan ƙarar, za su rinka yin wannan zafir din da shahir. Zafir waɗansu malamai suka ce shi ne irin kukan da jaki yake fara yi daidai lokacin da zai fara kuka, wannan gurnanin da yake fitowa na farko, suka ce wannan shi ne zafir. Shahir kuma shi ne wannan ƙugin da yake yi bayan ya kai ƙarshen kukan. Ƙugin farko shi ne zafir, na ƙarshe kuma shi ne shahir. Da haka irin wannan ƙugin da wannan ƙarar shi ne wutar jahannama take yi saboda tsananin tafasa. Haka kuma wanda aka saka shi a cikin wutar jahannama, shi ma irin wannan ƙugin da wannan ƙarar zai rinƙa yi saboda tsananin azaba da yake fuskanta a wutar jahannama. idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, Allah ya ce takadu tamayyazu min al-ghayb, ita kanta wutar jahannama din ta kusa ta tarwatse, ta kusa ta kakkece, shine takadu tamayyazu, ta kusa ta fashe min al-ghayb, saboda tsananin fushi da take da shi, bana ta riga ta kai kololuwa na fushi, ta kumbura, ta yi zafin da bata taba yi irin shi ba. Allah ya ce saboda wannan tsananin da take da shi ta kusa ta tarwatse, shi ne ma'anar takadu tamayyazu min al-ghayb, saboda tsananin fushin da take da shi ga wa'anda suka saba ma Allah. Duk lokacin da ta hango su kamar yadda ya gabata, idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan, da ta hango su daga nesa sai fushi ya tashi, tsananin fushi na wutar jahannama ya ƙaru, saboda ta ga maƙiya Allah, ta ga wa'anda suke saba ma Allah, ta ga wa'anda suke kangare ma Allah, ta ga duk wanda yake bin Allah, yake son Allah, to yana jin haushi, ranshi yana fasi idan ya ga mai saban Allah. Idan ya ga wanda baya bin Allah, to haka wutar jahannama za ta kasance a wannan lokacin, lokacin da ta ga kafirai ido da ido, ta kadu ta tamayyazu min al-ghayb, za ta kusa ta tarwatse saboda tsananin fushi da kuma damuwa da take ciki na ganin waɗanda suke maƙiya Allah, na ganin masu saban Allah subhanahu wa ta'ala.
sai Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawj. Anan wannan ayar Allah ya tabbatar ma wutar jahannama sifa ta fushi, ta tana fushi. A wani wurin kuma a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mata da mana da cewa tana gani waɗanda suka tantanta da ita a ranar alkiyama. Da haka waɗannan sifofin duka sifofi ne hissiya wanda Allah ya tabbatar da su ga wutar jahannama. A ciki akwai fushi da Allah ya sifanta ta da shi a wannan ayar. Kullama ulqiya fiha fawj. Allah ce duk lokacin da aka jefa mata wata tawaga daga cikin tawagar ƴan wuta, wanda ya nuna ƴan wuta ba lokaci ɗaya ake tattara su gaba ɗaya a zuba su a cikin wuta ba, ana zuba su ne a cikin wutar tawaga bayan tawaga. Shi ne ma'anar kullama ulqiya fiha fawj sa'alahum khazanatuha. Duk lokacin da aka zuba mata wata tawaga daga cikin tawagar ƴan wuta, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wasiqan ladina kafaru ila jahannama zumara, za a kaɗa waɗanda suka kafirta zuwa wutar jahannama. Da haka lokacin da ake kaɗawa ana tattara kowanne jinsi da irin sabansu da tawagarsu da za a yi musu zuwa wutar jahannama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari, da haka kowanne irin tawaga za a tattara su a wuri ɗaya. Uhshirul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun, za a tattara kowane nau'i, mana wa azwajahum anan wa anwa'u, kowane nau'i za a tattara su a wuri daya a kada su zuwa wutar jahannama. To haka duk lokacin da aka zo da wata tawaga, a zo da tawagar kafirai, a zo da tawagar munafikai, a zo da tawagar fasikai, a zo da tawagar mazinata, a zo da tawagar mahalinta, kowane nau'i na tawaga da aka zo aka zuba a wutar jahannama, qala lahum khazanatuha, sai sa'alahum khazanatuha, sai su masu gadin wutar jahannama, masu tsaron wutar jahannama, sai su tambaye su, su tambayi wannan tawagar da aka zo da ita. Sai masu tambaya shi ne alam ya'tikum nadhir, shin wai mai gargaɗi bai zo muku ba ne? Ya kai har kuka bari aka zo da ku wutar jahannama, ba a yi muku wa'azi ba ne a duniya? Ba a aiko muku annabawa ba ne? Ba a saukar muku da littafi ba? Ba wani mai gargaɗi da Allah ya aiko ya faɗa muku akwai wutar jahannama? Shi ne tambayar da mala'iku suke yi ma kowace tawaga daga cikin tawagar ƴan wuta, tambaya ta wulaƙantarwa da ƙasƙantarwa. Kuma wannan su'al ne na taubi, ko kuma ya zama tambaya sai ta mamaki. Suna mamaki ya za a yi a ce an turo ma mutum annabi, an saukar ma mutum littafi, ya karanta ya ji saƙon Allah, kuma har ya bari ya shiga wuta. Da haka suke tambaya, wai shin ba a aiko muku masu gargaɗi ba ne? Har ya kai ga cewa kun bi gargaɗin kun zo wuta? Da haka in mutum ya shiga wuta, wannan sai dai wanda ba a aiko mai mai gargaɗi ba shi ne zai shiga wuta. Shi ne mamakin da mala'iku ɗin suke yi. Ko kuma ya zama tambaya ce da istifham na tawbih, ba na istifhami na mamaki ba, na ta'assuf ba, ba na kamar su ce ba an aiko muku da mai gargaɗi ba, da haka wannan sakamakon ku kenan, an aiko muku da mai gargaɗi kun ƙi jin gargaɗin, da haka ga irin sakamakon da Allah ya tattala muku. Sai zama tambaya ce ake musu, amma tambaya ce ta tawbih, ta kyara da kuma gargaɗi da wulaƙantarwa. A nan Allah ya ce qala lahum khazanatuha, masu tsaro na wutar jahannama za su ce musu. Su wane ne masu tsaron wutar jahannama din? Masu tsaron wutar jahannama Allah ya yi bayaninsu a wuri, a wani wuri daban yake cewa wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika, ba mu sanya ma'abota wuta ba fasai mala'iku. Da haka kazanatu haɗin a nan idan ana nufin mala'iku masu tsaron wutar jahannama. A nan kuma ba a faɗi su waye adadin ko nawa ne adadin su waɗannan mala'ikun ba. A wani wurin Allah ya ce alaiha sit'ata ashar, su 19 ne waɗannan mala'ikun waɗanda suke masu tsaron wutar jahannama. Da haka waɗannan mala'ikun da Allah ya sanya su zama masu tsaron wutar jahannama su ne kazanatuha a nan, wanda Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir, ba su tsaron wutar jahannama za su tambaye su shin mai gargadi bai zo muku ba, sai su ba da amsa dangane da wannan tambayar ta mala'iku a daidai lokacin da aka kada su a wutar jahannama, bakin alƙalami ya riga ya bushe kenan. Daga kowa zai furta gaskiya a lokacin, babu kuma maganar ƙarya, maganar ƙarya ta riga ta wuce. Qalu bala, sai su ce eh haka ne, qad ja'ana nadhiru, mai gargadi ya zo mana, imma dai annabi Allah ya aiko mana annabi, ko kuma a'a babu annabin amma mun samu saƙon annabin, an isar mana da saƙon annabin, shine ma'anar qad ja'ana nadhiru, mai gargadi haƙiƙa ya zo mana, ya isar mana da saƙon Allah. Amma abin da ya kawo mu wutar jahannama shine fakazzabna, sai muka ƙaryata mai gargadin da ya zo mana da saƙon, da ya zo mana da saƙon maimakon mu karɓa mu imani mu yarda, sai muka ƙaryata muka ƙiyadda da abin da mai gargadin ya zo mana da shi, shine ma'anar fakazzabna. Wa kullu, sai muka ce ma mai gargadin ma nazzalallahu min shay, Allah bai saukar da komai ba, ba wani abu da Allah ya saukar, da haka duk wani abu da za a ce Allah ne ya saukar to ƙarya ne, shine ma'anar ma nazzalallahu min shay, ma'ana haka muke faɗa ma shi mai magargadin da ya zo, da ya zo mana da gargadin, ya zo mana da saƙon, sai muka rinka cewa wannan asatirul awwalina ne, wannan labaran mutanda ne, ko kuma suka rinka cewa wannan hauka ne, ko kuma suka rinka cewa wannan bokanci ne ko sihiri ne, kowa gwargwadon abin da yake faɗa dangane da saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi. Daga anan suna faɗan irin yadda suka ƙaryata manzo da kuma irin abin da suka faɗa ma manzon da bakin su, cewa mun ce ma nazzalallahu min shay, Allah bai aiko da komai ba, ba wani abu da Allah ya saukar da shi na wahayi, daga ba mu yadda da wani abu sunan shi alƙur'ani ko wani abu sunan shi at-taura ko injila ko zabura ko wani abu na wahayin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Duk da cewa a baya sun yadda cewa Allah ya aiko annabawa, domin sun yadda da saƙon yahudawa, sun yadda cewa addinin Allah suke kai, sun yadda kuma Allah ya aiko ma yahudawa annabi Musa, sun yadda Allah ya aiko ma da nasara annabi Isa, amma saboda tsananin iyayya da adawa da manzon Allah suke cewa ma nazzalallahu min shay, Allah bai saukar da komai ba, shi yasa a wani wurin sai Allah ya tambaye su, ya ce ma manzon Allah, ya ce qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa, idan sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay, Allah bai saukar ma wani mutum komai ba, sai Allah ya ce a tambaye su man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa, to waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi, tun da da kun yarda akwai annabi Musa, kun yarda kuma yana da littafi, to shi kuma littafin nashi waye ya saukar, tun da yanzu kun yarda cewa kuma Allah bai saukar ma kowa komai ba, wannan zai sa kenan sai ku ƙaryata dukkan annabawa wayanda suka gabata a baya. Daga anan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa abin da suke faɗa da bakinsu bayan an tambaye su cewa ma nazzalallahu min shay in antum illa fi dhalalin kabir, sai su rinka faɗa ma su waɗannan masu gargaɗin da masu wa'azin da annabawa, suna cewa ku ba komai ba ne, face mutane ne wanda suke cikin ɓata mai girma, mana ku ɓatattu ne, daga kuke zuwa ku ce Allah ya saukar muku da wahayi, kuke zuwa ku ce Allah ne ya aiko, daga wannan ba wani abu ba ne face ɓata kuka zo da shi, kuke dangantawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai suka ci gaba da cewa har yanzu dai Allah yana hikaito mana maganar da su ƴan wuta suke faɗa. Wa qalu, sai suke cewa law kunna nasma'u, inda a ce muna ji muna da kunne na saurare na gaskiya wanda za a faɗi hujja da dalili mu yadda mu gamsu mu saurari wannan hujja shine wa qalu law kunna nasma'u inda ace mun kasance muna ji bana ba ji irin wannan na kunne ayi magana ka ji ba bana ji na fahimta da kuma ji na gane hujjar da ake tsayarwa au na aqilu ko kuma muna da hankali wanda za a yi amfani da hankalin a gane daidai a gane abin da yake ba daidai ba suka ce da a ce muna ji kuma da a ce muna da hankali ma kunna fi ashabis sa'id da ba mu zama cikin ƴan wuta ba bana duk wanda ka gani a cikin ƴan wuta to wannan kunnan shi ji shi bai da amfani sannan kuma ba shi da hankali anan su da kansu sun yi ma kansu iƙirari da rashin hankali da rashin sanin ya kamata da kuma rashin tunani da ka duk wanda ya kauce ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam komi wayan shi komi dabarar shi mahaukaci ne shi ba shi da hankali domin duk wanda yake da hankali idan ya saurari alqur'ani ya kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba yadda za a yake imani da shi ba yadda za a yi zama cikin ƴan wuta sai ya nemi hanyar da zai kubutar da kai daga anan suka yi makan su iƙirari da cewa lallai su ba su da hankali kuma jin su da ganin su bai da amfani duk da cewa su ne suke da awar wayewa su ne suke da awar ci gaba a duniya su ne suke da awar ci gaba wurin ƙere-ƙere da fasaha da sanin abubuwa amma duk da haka wannan hankalin bai musu amfani ba wannan hankalin ya sa su da kansu sun tabbatar da cewa su marasa hankali ne su mahaukata ne domin da hankalin yana aiki da sun fahimci alqur'ani sun fahimci saƙon da Allah ya aiko da shi kuma wannan zai sa tabbas su bi abin da yake ciki idan suka bi abin da yake ciki kuma Allah zai kubutar da su daga azabar jahannama ranar alƙiyama da za su ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id Allah ya ce fa atarafu bi dhanbihi su da kansu suka yi i'tirafi da zunubin da suka aikata da kansu suka furta abin da suka yi ba wani ya tilasta musu ba ba wani ya tilasta su akan su faɗa ba da kansu yanzu suna i'tirafi suna faɗan abin da suka aikata na sako da zunubi a lokacin da wannan i'tirafin ba zai musu amfani ba yawma idhi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra ranar da dan adam zai wa'azu ya tunatu Allah ya ce ta yaya wa'azi da tunatarwa za ta yi mai amfani a wannan ranar wa'azi da tunatarwa ba zai amfani mutum da komai ba a nan duniya ne yake fa'idantuwa da wannan amma a ranar alkiyama yawma idhi yatadhakkaru al-insanu ne wa anna lahu dhikra ba shi da wani amfani da zai amfana da shi a wannan lokacin shi yasa galibi idan suka zo ƙarshen rayuwarsu sai mutum ya rinka ƙoƙarin ya zai yi ya dawo hanya ta daidai lokacin hankalin shi ya dawo jikin shi irin yadda fir'auna ya yi hatta idan adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin sai da ya ga mutuwa sannan sai ya dawo hankalin shi yake kokarin ya yi imani yake kokarin ya kubutar da kanshi daga azabar Allah Allah ya ce ba zai yiwu ba al'ana yanzu ne zaka nemi tuba wa qad asaita qablu bayan da ka riga ka ki ka saba ma Allah to wannan tun anan duniya kenan Allah ya ki karban tuban shi saboda ya kai lokacin gargara ballantana kuma wanda har aka riga aka saka shi a wuta to wannan tuba ba zai mai amfani ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka anan Allah ya ce fa atarafu bi dhanbihi sai suka yi itirafi suka yadda da zunubin su da kansu suka faɗi irin laifin da suka aikata amma Allah ya ce fa suhqan li ashabis sa'ir nesa ay nesa da waɗanda suke ƴan wuta bana a nesantar da su daga rahamar Allah a nesantar da su daga aljanna a yi can nesa da su zuwa ga azabar Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga wannan wutar ta sa'ir wanda Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa zai saka wayannan kafiran a cikin ta. Daga wannan rukunin na ayoyin sun yi magana ne akan manufar surar Nabi, shine magana akan irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya tattala na azaba da kuma gargadi ga wayanda suke inkari na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko kuma suke inkari na tashin alkiyama wanda Allah ya tabbatar a cikin alqur'ani. Wannan kadan daga cikin wani bangare na halin su da yadda za su kasance a lokacin da za a sa su a wuta da kuma tattaunawar da za su yi da mala'iku a lokacin da suka shiga. Sai Allah madaukakin sarki ya koma bangare na biyu, su ne waɗanda su kuma suka yi imani da Allah, suka yarda da saƙon manzon Allah, suka yi imani da shi. Su kuma menene matsayinsu, menene makomarsu?
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
Allah madaukakin sarki yace innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib, lallai wadannan wadanda suke jin tsoron ubangijin su, suke jin tsoron Allah subhanahu wata'ala bil ghaibi a boye. Domin mutane sun kasu kaso daban-daban, akwai wanda yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala a bayyane da boye, akwai kuma wanda yana jin tsoron Allah a bayyane ne kawai, amma idan ya keɓance da saƙon Allah zai keta alfarma Allah subhanahu wata'ala, zai aikata abinda Allah baya so. Su ne allazina idza khala bi maharimillah intahaqaha, in ya keɓance da saƙon Allah to wannan zai keta alfarmar wannan aikin, zai keta iyakokin Allah subhanahu wata'ala. To anan Allah madaukakin sarki yana magana akan kashi mutane wayanda su suna jin tsoron Allah a bayyane da boye. Domin idan mutum yana jin tsoron Allah a boye, to a bayyane ya fi ma sansanta a ce yana jin tsoron Allah. Da haka inda yana jin tsoron Allah a boye, to lazim ne dole yana jin tsoron Allah a bayyane. Don ba zai yi ya zama yana jin tsoron Allah a boye ba, idan ya zama shi kadai ne zai ji tsoron Allah, amma kuma a waje idan ba shi kadai ba ne ba zai ji tsoron Allah ba, wannan ba zai yiwu ba. Ya zama na boyen ma ba tsoron Allah ba ne ke, daga in yana jin tsoron Allah a boye, to wannan zai lizimta cewa dole a bayyana ma yana jin tsoron Allah. Daga Allah madaukakin sarki yake jinjinawa a Qur'ani a wurare da yawa dangane da waɗanda suke jin tsoron Allah a boye. Ba a ce wanda suke jin tsoron Allah a bayyane da boye ba, domin an faɗi mai jin tsoron Allah a boye ya tabbatar da cewa a bayyane ma kenan zai ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka Allah ya ce innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib, lallai waɗanda suke jin tsoron Allah a boye, lahum maghfiratun, suna da wata irin gafara daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. A nan an kawo ta maghfira na kira, wanda yake nuna wata irin gafara, ba wai suna da gafara ba, sai zama ma'anar shi lahum maghfiratun, suna da wata irin gafara, mana wanda Allah ne ya san irin wannan gafaran da zai musu ranar alkiyama. Sannan wa ajrun kabir, suna da wani irin lada mai girma a wurin Allah subhanahu wata'ala. A wani wurin Allah ya yi bayanin irin sakamakon da za su samu, kamar yadda Allah yake cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghayb wa ja'a bi qalbin munib. Allah ya ce a ranar alkiyama za a kusanto da aljanna, kusa ba za a yi nesa da ita ba. Gasuwa za a kusanto da aljanna, za a kusanto da ita ne, li kulli awabin hafiz, ga duk wani mutum wanda yake mai yawan mai da al'amura zuwa ga Allah, ba shi da kowa in ba Allah ba, bai mai da al'amarin shi da kowa sai ga Allah, shine da kulli awabin hafizun, kuma mai tsare iyakokin Allah, mai tsare dokokin Allah, baya keta dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan sifa ta gaba, man khashiyar rahmana bil ghaib, kuma wanda yake jin tsoron Ubangiji a boye. Da haka yana daga cikin wa'anda za a kusanto da su zuwa ga aljanna ranar alkiyama. Ƙanshin aljanna da ni'imar aljanna tana bugowa zuwa gare su, suna ji gab suke da aljanna a ranar alkiyama. Saboda me? Saboda yana cikin man khashiyar rahmana bil ghaib, yana cikin waɗanda suke jin tsoron Allah a ɓoye, yanda suke kula da dokokin Allah a fili. Haka kuma idan sun keɓe ba kowa a garinsu ne ko a wajen garinsu, a cikin ɗaki ne ko a waje, a wurin da ba kowa ne ko a wurin da akwai mutane, to idan suka sifanci da wannan sifar, Allah zai karrama su da irin wannan karamcin ranar alkiyama, zai kusanto da aljanna zuwa gare su. Da haka a nan Allah ya faɗi wani ɓangare na sakamako wanda zai ba waɗanda suke jin tsoron Allah a ɓoye, kamar yadda a nan ya ce, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir, suna da gafara kuma suna da wani babban sakamako mai girma ranar alkiyama. Ko da kusanto da su zuwa ga aljanna yana daga cikin babban sakamako da za su samu a ranar alkiyama. Haka kuma Allah ya yabi waɗanda suke da wannan sifar na cewa suna jin tsoron Allah ko da babu kowa tare da su, ko da ba sa inda aka san su, za su tsare dokokin Allah, za su kiyaye hukuncin Allah. Allah maɗaukakin sarki ya yabe su da wannan sifar, yana cewa innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum min as-sa'ati mushfiqun, waɗanda suke jin tsoron Ubangijinsu a ɓoye kuma suna jin tsoron ranar alkiyama, suna jin tsoron tashin alkiyama, kamar yadda suke jin tsoron Allah maɗaukakin sarki a ɓoye. Da haka wannan sifa ce mai girma wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kirari da yabo da jinjina ga waɗanda suka sifanci da irin wannan sifar. Da haka Allah yana son bawa ya zama mai jin tsoron Allah a ko'ina yake. Kada ka zama mai jin tsoron Allah a cikin mutane, da garin mutane, a idan mutane, amma idan lokacin da babu kowa kai kaɗai ne ka samu dama, a nan kuma za ka keta dokokin Allah. To wannan al'amari ne wanda yake mai haɗari, alama ce daga cikin alamomi ta munafunci, kamar yadda munafukai suke yi. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum, in sun haɗu da masu imani a fili za su ce mun yi imani, zai nuna shi na Allah ne, yayi ta abubuwa na Allah. Amma kuma wa idza qalu ila shayatinihim, in sun koma wurin shaytanin su sun keɓanta, sai ta ce wa idza qalu, in sun keɓance inda babu inda wanda yake ganinsu, sai su isu, sai su ci gaba da aikata ayyukansu na sako, su ci gaba da keta dokokin Allah. Saboda me? Saboda ba sa cikin innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ba sa cikin masu jin tsoron Ubangiji a ɓoye. Da haka a nan Allah ya kawo mana wani sifa, wata sifa daga cikin sifofin Allah wanda za ta sa mutum ya zama mai jin tsoron Allah a bayyane da ɓoye, ya zama babu bambanci a wurin shi tsakanin bayyane da kuma ɓoye. Sai Allah ya ce wa asirru qawlakum, ku sirranta maganganunku, in za ku yi magana ku yi a asirce, a wujaharu bihi, ko kuma ku yi a bayyane, kowanne kuka ga dama ku yi, ko ku yi asirce ko ku yi a bayyane. Innahu lallai shi Allah da ake jin tsoron shi a bayyane ko a ɓoye, alimun bi zati sudur, yana sane da abubuwan da suke cikin zukatan mutum, ba wanda ya faɗa ko wanda bai faɗa ba. Abinda kake saƙawa a zuciyarka Allah maɗaukakin sarki yana sane da shi. Shine ma'anar wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi zati sudur. Da haka wannan ayar za ta tabbatar maka da muraƙabar Allah a cikin zuciya, ya zama ko a ina kake, sawa'un kai kaɗai ne ko a cikin jama'a ne, ka zama cikin man khashiyar rahmana bil ghaib. Saboda ka san Allah nan da yake ganin ka a cikin mutane shi ne da yake ganin ka kai kaɗai lokacin da kake ɓanta ba kowa, ba wanda yake ganin ka sai shi. Da haka ka yi magana da ƙarfi ko ka yi asirce, ko ka fada ma wani akun ne shi kadai zai je ko ka batta a cikin zuciyarka duka wannan a wurin Allah ɗaya ne babu bambanci tsakanin abin da ka furta da abin da baka furta ba da abin da ka rufe a zuciyarka da abin da bakinka ya motsa da shi wani bai ji abin da ka fada ba duka wannan innahu alimun bi zatis surur Allah masani ne da abin da yake cikin zukata ololuwa kenan shi yasa anan bai ce innahu alimun bima tusirruna wa ma tajharuna ba bai ce ya san abin da kuke sirrantawa da abin da kuke bayyanawa ba saboda me saboda akwai tambayar da za ta biyo baya idan aka ce haka da ce to idan mutum kuma bai asirta ba bai bayyana ba ya bar abin a zuciyar shi ba shi yasa da zai rufe ya ce innahu alimun bi zatis sudur shi ya san abin da yake cikin zukata wanda yake ganin tunanin zuciyarka to yaya kuma abin da ka faɗa da baki yaya kuma abin da ka bayyana a fili kowa ya gani daga wannan shi ya fi cancanta a ce ya fi kowa sanin wannan daga idan ka san wannan sai ya zamanto da bayyana da ɓoye a wurinka duka babu bambanci domin wanda kake yin abin dan shi a bayyana da ɓoye babu bambanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake cewa ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah yana sanin abin da ido yake kyaftawa da shi hatta kyafta ido idan kai Allah yana sanar da abin da kake nufi yana sanar da abin da kai sannan wa ma tukhfi sudur Allah yana sanar da abin da yake boye a cikin zukata daga ko ka boye ko ka bayyana wannan babu bambanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala domin ilimin Allah ya game komai ya game kowa kamar yadda Allah yake cewa la ya'zubu anhu mithqala zarra ko gwargwadon ƙwayar zarra ba wani abu da yake koyuwa ga Allah babu wani abu komi kankanta shi ko da gwargwadon ƙwayar zarra ne da yake koyuwa ma Allah Allah ya san komai kuma yana kallon komai kamar yadda yazo a cikin suratul mujadila da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tattaunawa da wannan matar a cikin daki Aisha radiyallahu anha take cewa ina cikin daki daga ciki manzon Allah yana daga waje suna magana da matar suna tattaunawa da ita amma maganar da take yi ina jin wani kuma bana ji sai ga wahayi daga wurin Allah daga saman al'arshi Allah yana cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawar da kake yi da wannan mata yana jin kukan da take kaiwa zuwa ga Allah Allah yana jin abin da take faɗa daga cikin ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai lokacin da mai ɗakin wanda take cikin ɗakin ba ta jin wani daga cikin maganganun da matar take faɗa daga ba abin da zaka faɗa fa sai Allah yana jin abin da kake faɗa ba kuma abin da zaka aikata fa sai Allah yana ganin abin da kake aikatawa daga maganar zuci Allah yana gani yana ji duk abin da zaka saka a ciki ballantana kuma maganar baki Allah ba abin da yake boyuwa a gare shi subhanahu wa ta'ala daga yace wa asirru qawlakum aw jaharu bihi ma'ana ko ku yi bayyana ko ku boye duka wannan ɗaya ne a wurin Allah saboda me saboda innahu alimun bi zatis sudur Allah masani ne ga abin da yake cikin zukata gaba ɗaya daga ba wani sauti ko mi kankantar shi da Allah baya ji daga cikin kamar yadda ya gabata a baya daga cikin ƙarƙashin teku a cikin kifi Allah ya ji sautin annabi Yunus alaihi salam yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana ƙarƙashin teku yana cikin kifi ga duhun cikin kifi ga duhun ƙarƙashin teku amma yana magana Allah yana jin abin da yake faɗa Allah kuma yana amsa mai abin da ya roƙa a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya fa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin muka tseratar da shi daga cikin wannan damuwar da yake ciki Allah ya ce haka muke tseratar da masu imani idan sun kira mu daga wannan ayar za ta sa maka cewa duk lokacin da kake da bukata ka kira Allah yana jin ka duk lokacin da kai niyyar aikata wani sako ko fadin wani sako ka ji cewa Allah yana jin ka yana kallon ka ka ji kunyar Allah ka fasa fadan wannan maganar ka ji kunyar Allah ka fasa aikata wannan aikin da kake so ka aikata.
Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur.
Allah ce ala ya'lamu man khalaq, ala ku saurara, man khalaq wanda yayi halitta shine Allah. Ya'lamu yana sane da halitta, ba abinda bai sani ba. Daga Allah yana sane da komai, domin halittar shi ya halicce ta. Duk wani abu da yake da alaka da halittun gaba daya shine ya san yadda suke, kuma shi ya san yadda suke gudana. Daga shine Khallaqul Alim, mai halitta, sannan kuma mai ilimi dangane da abin da ya halitta din. Daga yana so Allah madaukakin sarki yana so ya jawo hankalin halittu akan cewa sanin da yayi mahalittun, sanin da yayi mahalittu ba wai sani ne na sama sama ba, sani ne na wanda ya halicci abin nashi ne dama, shi ya halicce shi. Da haka yana da cikakkiyar masaniya akan halittun, shine ala ku saurara, man khalaqa wanda ya halitta ya alamu yana sani, yana da ilimin halittun gaba daya, babu abin da bai sani ba dangane da al'amarin halittun shi. Da haka babu abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu wata'ala akan al'amarin halittu, sawa'un halittar nan na mutane ne ko halittar aljanu ne ko halittar kowace irin halitta daga cikin halittun Allah. Domin duk abin da ba Allah ba halitta ne, duk kuma abin da ba yake halitta ne shi, to Allah ne ya halicce shi. Allahu khaliqu kulli shay, Allah shine mahaliccin komai. Haka kuma yace wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah ya halicce ku, ayyukan da kuke aikatawa ma gaba ɗaya Allah ne ya halicce su. Da haka shine ala ya'lamu man khalaq, sai Allah ya ce wa huwa, shi Allah din wanda yake man khalaq, wanda shine mai halitta, huwa al-latiful khabir, shine al-latifu. Al-latifu suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala mafiya kyau. Ma'anar al-latifu yana da ma'anoni guda biyu. Ma'ana ta farko shine wanda yake al-alimu bi daqa'iqil umur, wanda ya san abubuwa zurfin sani, sani mai zurfi akan al'amura, abubuwa komi kankantarsu, komi zurfinsu, ilimin da ba kowa zai iya sani ba. To wannan sanin wannan abubuwan wanda ya kware akan wannan shine al-latifu. Sannan ma'ana ta biyu daga cikin ma'anoni na al-latif bayan sani shine wanda yake mai tausasawa, mai karramawa da karamci, shine al-lutfu. Yana daukan wannan ma'anar. Da haka wa'annan ma'anonin guda biyu gaba ɗaya duka sun tabbata ga Allah. Ga ilimi mai zurfi, ilimi wanda yake ba shi da iyaka, ba shi da geji, sannan kuma ga tausasawa da jin kai ga bayi, shine ma'anar al-latifu. Da haka ilimin Allah yasa cewa shi alimun ne bi zati sudur, saboda me? Saboda shi al-latifu ne. Sannan ilimin Allah da tausasawar da yake yi ga bayi yasa yake saukar da wahayi, yake yin gargadi, yake nuna ma bayi hanyar da ya kamata su bi. Inda ba dan tausasawa ta Allah ba da lutufi na Allah ba, sai Allah ya kyale kowa, ya bar kowa da hankalin da Allah ya bashi, ya gane abin da zai bauta ma. Kuma idan mutum bai yi daidai ba, Allah ya azabtar da shi akan haka. Amma saboda lutufi na Allah da tausasawa ta Allah, sai Allah bai yi haka ba, ya aiko manzanni, ya saukar da littattafai, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, Allah bai azabtar da mutane saboda lutufin Allah har sai ya aiko da manzanni sun isar da sakon Allah subhanahu wata'ala. Daga Allah shine al-latifu, sannan kuma al-khabir. Al-khabir shine kwararre akan al'amari, sannan kuma wanda yake bada labarin duk abin da ya faru. Duka waɗannan ma'anonin sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala. Daga Allah yana da kwarewa akan komai. Duk wata halitta da ka gani daga cikin halittu na Allah, idan ka kalle ta za ka ga akwai khibra, akwai kwarewa a cikin wannan halitta. babu wata halitta daga cikin halittun Allah da zaka kalla ba za ka ga ƙwarewa a ciki ba. Daka Allah shine al-Khabir da wannan ma'anar. Sannan kuma babu wani abu wanda bawa zai aikata fa sai Allah ya bashi labarin abin da ya aikata ranar al-Qiyama. Wala yunabbi'uka mithlu Khabir. Ba mai baka labari fiye da wanda yake ƙwararre masani akan al'amari. Daka Allah shine ƙwararre ta wannan bangaren al-Khabir wanda yake da labari na duk wani abu. Ya san ma abubuwan gaba ɗaya tun kafin su faru. Ba ma sani ba ma yana rubuta da su tun kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara 50,000 yana rubuta da duk abin da zai faru a duniyar gaba ɗaya har izuwa tashin alƙiyama. Daka wannan shine ƙololuwar ƙwarewa da ƙololuwar sani na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah ya ce li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ilimin Allah ya game komai, babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba. Daka Allah yana sane da ma baina aidihim wa ma khalfahum. Abin da yake gaba ya sani, abin da yake a baya ya sani, abin da yake a halin yanzu ma yana sane da shi. Daka ilimin Allah ya game kowane lokaci da kowane zamani. Ba wani zamani daga cikin zamuna na lokaci da ƴan adam suke a rayuwa da shi fa sai ilimin Allah ya gama wannan abu. Domin Allah shine wanda ya san ma kana, abin da ya riga ya gabata a baya kenan. Wa ma yakun, da abin da yake faruwa a yanzu Allah yana sane da shi. Wa ma sayakunu, da abin da zai faru a nan gaba Allah yana sane da shi. Wa ma lam yakun law kana kayfa yakun, da abinda ma ba zai kasance ba, abinda ba zai taba kasancewa ba, inda zai kasance din Allah ya san yadda zai kasance. Kamar yadda Allah ya bada labari akan ƴan wuta da suke cewa a dawo da mu duniya na amal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, zamu zo mu aikata aiki na ƙwarai, mu ma zamu zama masu imani, zamu zauna a masallaci mai ta ibada muna bauta ma Allah. Allah ya ce ba haka abin yake ba. Da a ce za a fai dawowar bayan an yi tashin alƙiyama, walau ruddu la'adu limanuhu anhu, inda za a dawo da su duniyar kuma za su sake komawa yanda suke, abinda aka hana su shi za su ci gaba da yi. Abin ba zai faru ba, amma Allah ya san da zai faru ga yadda zai kasance. Haka wanda yake tabbatar da cewa Allah shine al-latiful khabir, Allah shine mai tausayi, masani mai zurfin sani, sannan ƙwararre mai ba da labari dangane da duk abubuwan da suke faruwa. Shi yasa in ka kalli akhbar da Allah yake bayarwa a Qur'ani za ka yi mamaki. Wasu abubuwan da Allah yake faɗa mana a cikin Al-Qur'ani waɗanda suke a zamanin, a garin da aka yi abin, a wurin da aka yi abin ma wasu da yawa ba su san da abin ya faru ba. Amma sai ka ga Allah ya tafko wata ƙissa, ƙwaya ɗaya da ta faru a wani wuri, a wani lungu, a wata unguwa, ana faɗa mana ga abin da yake faruwa, ga yadda abin ya faru, ga yadda tattaunawar da maganganun ma da aka yi, Allah yana faɗa mana yadda yake. Ga mutane sun gudu ashabul kahf, sun je sun shiga kogo, mutanen garin da suke ciki ma ba su san ina suke ba, ba su san rayuwar da suke ciki ba, amma Allah yana ba mu labarin yadda suke kasancewa shekara 300 da kwanaki a cikin kogon. Ga yanda ake juya su, ga yanda suka farka, ga yanda suka tashi suke tattaunawa a junansu, ga yanda aka aiki wani ya lallaba ya shiga gari ya siyo abinci, ga yanda aka gansu a garin, ga yanda aka dawo da jama'a aka zo aka same su bayan a garin, a lokacin ba akwai wanda bai ma san me ake yi ba. Daka wannan ayat ke tabbatar mana da cewa Allah al-Khabir ne, Allah masani ne, kuma mai ba da labarin abin da ya faru. Kamar yadda kai ma Allah zai tsayar da kai a gaban shi ranar alƙiyama ya baka labarin gaba ɗaya abin da ka aikata a rayuwarka, saboda ka tabbatar da cewa Allah al-Khabir ne, Allah mai ba da labari ne. Daka waɗannan sunayen guda biyu da yawa a Qur'ani Allah yana haɗa su a wuri ɗaya. Wa huwa al-latiful khabir, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Daka Allah yana kawo su inna Allaha kana latifan khabira. Daka yana haɗa su a wuri ɗaya saboda al-lutfu da al-khibratu, abubuwa ne wa'anda suke tafiya a wuri daya, domin al-lutfu yana dauke da ilimi mai zurfi na abubuwa wa'anda suke masu zurfi, sannan al-khabir yana dauke da ilimi mai fadi na sanin komai da komai, daga sai ake hada su a wuri daya a cikin al-Qur'ani. Daga wannan yana tabbatar da cewa Allah masani ne, Allah kuma mai bada labari ne dangane da dukkan al'amuran da bawa yake aikatawa. Wannan zai sa mutum ya rinka jin tsoron Allah a duk inda yake, sawa'un inda mutane suke ganin shi ne ko inda mutane ba sa ganin shi, ya tabbatar da cewa al-latiful khabir yana ganin shi. Shi yasa daga cikin lutufin Allah da tausayawar shi, shi yasa baya tona asirin bayi, inda Allah ya ga dama sai ya zo ya bada labarin duk abin da kake aikatawa na koyon da zaka yi, sai Allah ya bude wata hanya gaba ɗaya labarin ya fitar da shi, saboda shi ne al-khabir. Amma kasancewar shi al-latifu ne sai yake tausasa ma, yake boye ma, yana suturta ka, kai kuma suturtawar ta sa ka rinka jin kunyar Allah. Ya suturta ka yau, ya suturta ka jiya, amma wannan ba zai sa ka rinka jin nauyi kana jin kunya ba, to wannan sai ya sa ka ji kunyar Allah, kai kuma ka rinka kamewa, ka rinka jin tsoron Allah a bayyane da kuma boye, saboda ka shiga cikin innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfira, ka sami irin wannan gafara, sannan kuma ka sami irin wannan babban sakamakon da Allah madaukakin sarki yayi alƙawari cewa zai bayar ga waɗanda suka sifanci da wannan sifa. Daka wannan kaɗan kenan daga cikin abinda waɗannan ayoyin suke dauke da shi. Za mu tashi insha Allah ta'ala darasi na gaba aya ta 15. Allah madaukakin sarki ya azurta mu da jin tsoron shi a bayyane da boye, ya sa mu cikin waɗanda suke kiyaye dokokin Allah a duk inda suka samu kansu, ya sa mu cikin waɗanda za su samu gafarar zunubai da kuma samun lada mai girma a wurin Allah subhanahu wataala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.